sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 22 ga watan Yuni shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ne daga nan Washington DC. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri na safe. Ga kanun labarai.
To a jiya Laraba ne mayakan kungiyar IS suka tarwatsa babban masallacin nan na Al-Nuri, ɗaya daga cikin masallatai masu tasiri a ƙasar Iraki. An gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manyan hotuna na yariyar nan matashiya da wani makasangilla na Amurka. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun shaida wa majalisar wakilan Amurka cewa babu tantama ƙasar Rasha ta yi shige ga zaben shugaban ƙasar da aka yi bara.
To kanan labaran kenan.
Wannan izini zai zama kuzari ga so zamu, zai zama kuzari ga kasashenmu, zai zama kuzari ga duk wanda yake so ya kama mana, kuma zai zama halin da muke ganin muna iya cin nasara.
Ministan harkokin wajen Nijeriya Alhaji Ibrahim Yakuba kan amincewar da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yi wa yankin na kafa rundunar sojoji domin yaƙi da ƙyan bindiga a ƙasar Mali. Rashin matasan ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kanta yi kira na ƙara dunƙulewar Najeriya ba karkasa ta ba. Malaman jami'ar Bayero da ke Kano sun tallafa a ƴan gudun hijira a Maiduguri. Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin domin iyali.
Asare assalamu alaikum. A jiya Laraba ne mayakan kungiyar IS suka tarwatsa babban masallacin na Al-Nuri, ɗaya daga cikin masallatun da ke da ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar Iraki. Jiya Laraba da dare, Prime Minister Iraq Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na Twitter cewa ‘yan kungiyar IS sun lalata masallacin. Yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri, kamar yadda mahukuntan ƙasar ta Iraki da kwamandan Amurka ke cewa. Sun karyata ikirarin ‘yan furofagandan kungiyar IS da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin, inda nan ne shugaban masu ikirarin jihadi Abubakar al-Baghdadi ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014 bayan mayakansa sun samu nasarar karɓe wurare masu yawan gaske a ƙasar na Iraki da ma Siriya. Yanzu dai tun sama da sati ɗaya kenan sojojin Iraki masu goyon bayan sojojin Amurka suke ƙara dannawa zuwa sauran wurin da ke ƙarƙashin kungiyar IS a birni na biyu mafi girma a ƙasar ta Iraki. Dakarun na fatan ganin sun gaggauta kwace masallacin domin ganin bikin sallah karama na dab da karatowa, domin ana sa ran a yi sallah ne a ranar 25 ga wata ko kuma 26 ga wannan watan a ƙasar ta Iraki.
An gudanar da bikin karramawa ta wajen aje furanni da manyan hotuna na yarinyar nan matashiya Nabra Hassanin da aka yi wa kisan gilla a jihar Virginia a nan Amurka. An yi wannan bikin ne a jiya Laraba da safe a unguwar Dupont Circle a nan birnin Washington DC. Tun daga ranar Talata ne mutane suka fara tururuwa a wannan wurin suna aje furannin kallo tare da kunna kendir domin karrama marigayiya Nabra Hassanin, yar shekaru 17, wacce wani ɗan taliki ya yi wa bugu da wani kulki da ake buga a wasan gora da ake kira baseball a nan Amurka har sai da ya ga ta mutu. Wannan lamari dai ya faru ne a wata unguwa a jihar Virginia. An kama wani mutum mai suna Darwin Martinez Torres ɗan shekara 22 da haihuwa da aka caje shi da laifin kashe wannan budurwa. An yi zargin cewa shi ne ya kori Nabra da abokanta. An gano gawarta ne a wani kududdufi. ‘Yan sanda sun yi wa Martinez tambayoyi bayan da aka same shi kusa da inda al'amarin ya faru. Tuni dai aka yi jana'izar Nabra.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun shaida wa majalisar dokokin ƙasar cewa ko tantama babu ƙasar Rasha ta yi shige a zaben shugaban ƙasar Amurka wanda aka gudana a shekarar ta gabata, da niyyar taimakawa hamshakin mai kundin Donald Trump samun nasarar zama shugaban Amurka. To amma jami'an suka ce ba wata shaidar da ke nuna cewa ƙasar Rasha ta canza ƙuri'un da aka jefa a wannan zaɓe. Tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida Jay Johnson ya shaida wa kwamitin kula da tattara bayanan sirri na majalisar wakilai da ke sauraron rawar da ake tuma ƙasar Trash ta taka a zaben shugaban ƙasar Amurka ta yin shishigi ga kwamfutoci a headquarters jam'iyyar Democratic Party a nan Washington. Ya ce wannan yunkurin da ake tuma ƙasar Trash na yin shishigi bai cimma nasara ba domin ko kwamfutocin ƙasar Amurka sun fi ƙarfin ƙasar ta yi masu wannan kutsan. A halin da ake ciki kuma jami'an ƙasar ta Rasha sun yi tsokaci akan sabon takunkumin da Amurka ta ƙarasa wa ƙasar tasu ta dakatar da yunkurin tattaunawa da ake son a yi tsakanin muƙaddashin ministan harkokin waje na ƙasar ta Rasha Sergei Yakov da ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka Thomas Shannon. Yakov ya ce yanayin da ake ciki bai dace a yi wata tattaunawa ba, sai dai ma'aikatar ta kasar waje ta Amurka ta bayyana takaicinta na ganin an dage wannan tattaunawa wadda aka yi niyyar yi gobe Juma'a. Jami'an ma'aikatan suka ce sun ji takaicin yadda kasar ta Rasha ta yanke shawarar watsi da wannan damar na yin bayani akan abin da ke kawo wa kasashen biyu cikas a dangantakarsu, in ji mai magana da yawun ma'aikatar Heather Nauert a cikin wata sanarwar da ya fitar.
Amurka ta yi kira ga ƙasar China a wani babban taron tsaro da aka gudanar ranar Laraba da ta ƙara matsawa gwamnatin shugaba Kim Jong-un ta ƙasar Koriya ta Arewa lamba a ta fannin tattalin arziki da kuma diplomasiya. Amma wani mai sharikan harkokin tsaro ya ce akwai buƙatar Amurka ta rage yawan abin da take tsammani zai fito daga wannan hasashe nata domin kyakkyawar dangantaka da ke akwai tsakanin China da kuma Koriya ta Arewa. China dai ta riga ta gane cewa Amurka na ɗaukar ƙasar ta Koriya ta Arewa a matsayin wata babbar barazana ga harkokin tsaronta, in ji ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Ya ce muna ƙara jaddadawa China cewa tana da nauyi ta hanyar diplomasiya da tattalin arziki daga cewa ta tabbatar da dakatar da ƙarin duk wani tashin-tashina da ka iya faruwa a yankin. Batun ƙasar ta Koriya ta Arewa ne dai ya mamaye ɗokacin wannan tattaunawa da aka yi jiya Laraba bayan ƙasar ta Koriya ta sako wani ɗalibi ba Amurka da ta tsare ya dawo gida amma kuma ya mutu a cikin satin da aka sako shi bayan da ya koma ga iyayensa.
Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar Sudan ta Kudu bai yi tasiri ba domin ko har yanzu ƙasar na cikin zaman ɗarɗar. Har yanzu ana zaman tankiya duk ko da yake an cimma matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar Salva Kiir ya amince da shi. Yanzu haka dai ana ci gaba da faɗa a wasu sassan ƙasar kamar yadda Jean-Pierre Lacroix ya shaidawa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce misali arewacin ƙasar sojojin gwamnati sun fatattaki sojojin 'yan adawa daga wurin da suke da ƙarfi a yammacin kogin Nilu, sai kuma gabashin sojojin sun karɓe garuruwan da ke arewacin Jonglei, yayin da kuma a yammaci ana samun faɗa tsakanin sojojin gwamnati na 'yan adawa a yankin Wau, sai dai kuma a kudanci yanzu haka wasu garuruwa da ke yankin Equatorial mutane duk sun watse sun bar garuruwan sun koma Kango.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Adalla, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama da ya jiya Laraba ya amincewa ƙasashe biyar da ke yankin Sahel da suka hada da Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chadi su kafa wata rundunar sojoji domin yaƙi da ƙyan bindiga daga Mali. Ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba wanda ya bayyana haka ya ce runduna za ta kasance mai ƙarfin dakaru 5-10. Ga ci gaban rahoton da Suleiman Mini Barma ya aiko mana.
Na izini zai zama kuzari ga sojojinmu, zai zama kuzari ga kasashenmu, zai zama kuzari ga duk wanda yake so ya kama mana, kuma zai zama halin da muke ganin muna iya cin nasara. Saboda in ka tara sojojinka ka 5,000 haka ka shiga niyyar yaƙi da 'yan ta'adda, to ka ba kanka damar ka ci nasara. Muna musu godiya tunda sun ba da izini, sun ce sun yarda mu kai sojojinmu a cikin koko wannan zami arewa Mali ko kuma iyakar kasashenmu. Boko Haram huda milkin ƙasa take, babbar ƙasa wadda ta kusa kai rabin ƙasar Niger, inda su suke milki, suke jagoranci, suke abinda suka ga dama. Yanzu ku ka gani ai Boko Haram an matse ta, an kai ta ga bango. To haka ne muke so ma 'yan ta'adda mu hana su dama su kai hari cikin Mali, ma bale har su kai shi wasu ƙasashe na waje.
Sai dai ka'idodin da kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki a ƙarƙashin su sun kawo cikas wajen ba ƙasashen na Mali, Niger, Burkina Faso, Chadi da Mauritania cikakken goyon bayan da zai ba su damar kai farmaki har gindin magani.
An a gaskiya ne mu abinda muka so ya huce haka. Mu mun ce muna fatan wannan sojawa a basu izinin su je kasa Mali ko iyakar mu da Mali su kai hari a cikin wani izini da ake ce ma chapter na 7. Wannan chapter na 7 shine yake ba damar kasashe da ke cikin Majalisar Dinkin Duniya su yi aiki da duk ƙarfin da ke gare su dan a kai ma masu ta'addanci hari a halaka su. Wannan tsari da aka yi na rundunar sojawan Majalisar Dinkin Duniya 2013 ba haka ya kamata a yi da su ba, wanda ya kamata a yi da su wanda za su je su yaƙi ne a je a iske mai neman fitina tun gidan shi a hana shi kai fitinan nan.
Maganar kudaden tafiyar da ayyukan rundunar mai dakaru 5,000 zuwa 10,000 na daga cikin abubuwan da taron kwamitin tsaron na Majalisar Dinkin Duniya tattauna a kansu.
Kasashen tarayyar Turai sun ba mu kusan miliyar 30 na sefa kwanakin baya game da wannan da ƙarhi wanda suka san cikin halin da muke, tunda tare muke da su cikin karkara ga tamu ta Sahel. Mun so su ma su ba da wannan goyon baya tun wanga karo don mu san mun riƙe abubuwan da za su ba mu damar mu yi wannan kokowa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wasu sun tatta da ƙayan baya
a farkon watan gobe ne yake sa ran kasashen biyar za su yi bikin kaddamar da rundunar a wani taro da za su yi a Bamako na kasar Mali. Yanzu kuma sai Najeriya, inda rashin matasa na kungiyar Kristocin Najeriya kan yi kiran da 'yan Najeriya ba tare da la'akari da addini ko bangare ba su haɗa kai wajen yaƙi da masu yi wa ƙasar ta'annati maimakon ɓata ƙarfi da ƙarfe wajen neman wargaza ƙasa. Ga rahoton da Nasiru Adamu Ilka ya aiko mana.
No to secessionist, regionalists, and religious bigots.
Shugaban rashin matasa na kungiyar Kristoci ta Najeriya kan engineer Daniel David Kazai ke karanta jawabi na barananta daga duk masu neman kasar Biafra da masu ma ba da wa'adi ga Ibo su fice daga arewa. Kazai ya ce lokaci ya yi da matasa daga dukkan addinai za su yi aiki tare don kare Najeriya kamar yadda aka haɗe ta tun 1914.
Ibo su tafi, Yarbawa su tafi, Arewa su tafi, ba shi ne ma muke magana kai ba. Matasan Najeriya da Kristoci, Musulmi da dattawa su haɗu gaba ɗaya mu kori wannan barayin Najeriya da mutane da suke kawo mana zaune tsaye a Najeriya, ko Krista ne, ko Musulmi ne, ko Ibo, ko Bahaushe, a fito da su a kore su a kasar nan don mu samu zaman lafiya.
Ga zuwa cikin jawabin ka na turancin nan, kai kira ga 'yan kabilar Ibo cewa yawancin su Kristoci ne. Wani zai tunanin to me yasa ba za a yi kasar Ibo ba saboda watakila a samu wata kasa gabaɗaya ma ta Krista?
Wannan ba daidai bane. Mun kai kasan Krista, wato kenan ma naman da zaka ci zai zama naman shanu wanda Krista ya girmar da shi? Kiwo, Krista suna kiwo. Maganan Christianization, Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana maganan One Nation Nigeria. Ni Krista ne, ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Littafi mai sarki ya hana. Ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa Krista ya zama musulmi karfi da yaji. Najeriya nan namu ne.
Wannan ya zo daidai lokacin da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemiyau Shibajo ya gana da sarakunan gargajiya na Arewa da gwamnoni don gano bakin zare ga wannan batun. Nasiru Adamu Ilka, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaban kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya reshin jami'ar Bayero da ke Kano, Dr. Ibrahim Magaji Barde ya yi kira ga 'yan Najeriya su ƙara tallafa a 'yan gudun hijira da fitinar Boko Haram ta ɗaiɗaita. Dr. Barde ya yi wannan kiran ne yayin da yake miƙa tallafin kayayyaki na naira miliyan 5 ga 'yan gudun hijira a Maiduguri, kamar yadda ya yi ƙarin bayani ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu.
Mun kawo taimako ne wanda 'yan kungiyarmu ta malaman jami'an Bayero suka haɗa suka sai wannan kayayyaki domin a taimakawa mutanen da bala'in rikice-rikicen nan ya shafa. Muna da kunshi 3,500 wanda za a raba musu, wanda kuma kiyasin kuɗin ya kai miliyan 5. So muna fatan insha Allah wasu sauran jami'o'i da polytechnics da college of education na can bangaren namu za su shiga cikin wannan shiri.
Ku kungiya ne na malamin makaranta na jami'a, kamar yadda kuka samu wannan kudade har ku sai wannan kayayyaki?
Dan albashin mu muke gutsura. Abin da ya kamata a fahimta shine kasu kamar yadda aka ce dugu-dugu na ruwa shine yake yin kogi. So kadan-kadan da ake cira din a 1,100 muke cira albashin kowane malami.
Har tsawon wata nawa?
Har tsawon wata uku shine muka hada wannan.
Wannan shine karo na farko da kuka zo garin Maiduguri dan bada irin wannan tallafi. Kamar yadda aka ga irin waɗannan yanayin yadda wannan suke musamman ma 'yan gudun hijira.
Gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin mawuyacin hali. Musamman za ka ga daki daya akwai mutum 80 a ciki. Kuma ba su da shimfiɗa, suna yin amfani ne da kwalaye da kuma fatun buhu su yi a ɗakuna da su. Babu wadataccen ruwa, ga dai matsaloli kala-kala. Gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali wanda yake kamata ya yi a ce Najeriya ba a bar su sun shiga wannan halin ba. Najeriya ƙasa ce da muke da mutane kamar 180,000,000. Su kuma wannan 'yan gudun hijira 1,000,000 ne zuwa 2. To bai kamata a ce wannan 180 din kowa ya rike hannun shi an basu suna shan waya ba.
Ganin cewa wannan tallafi ya zo ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da bukukuwan karamar sallah, ko ya rumun da suka amfana da wannan tallafi ke ji.
Sunana Duna Mangamta yana kira na. Yanzu ma an kawo shankafa da joro da mai. Wannan sai godiya wajen Allah, ba wani magana kawai. Mu jin dadin mu ya wuce dadi a gare su.
Bene sunanki?
Aisha.
Daga ina kika zo?
Daga Maiwa Hausa, hanyar Mafa.
Na'am, kauyen Mafa kenan ko? To ya kuke ji yanzu kuna ganin wannan taimako da aka yi muku zai ishe ku samu kudin biya bukatun ku na sallah?
Eh, mun gode ma Allah, alhamdulillah.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allahu Allah ya tabaraya. Allahu Jalla ya tabaraya. Najeriya ke ce ga tambaraya. Najeriya ke ba ke kun amana.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye ganin sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare, sai a gyara zama ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da.
Tunda nazo nan ban taba gani a bari IDP a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali yayi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawan Najeriya. Dake da ƴan gudun hijira sama da 2,000 domin ganin irin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati a daidai lokacin da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ke shirin kai musu tallafin abinci. A cikin hirarsu da wakilin Sanusi Adamu, ƴan gudun hijiran cikin gidan dake sansanin waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru 2 a wurin sun bayyana waɗansu ƙalubalai da suke fuskanta da muka yi alƙawalin tuntubar masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da su. Da kuma neman sanin matakan da hukumomin ke shirin ɗauka domin magance su. Ga abin da waɗansu suke cewa.
Abinci gaskiya bata da inganci. Me bata da inganci? Kuka kullum. Tunda na zo nan shekara na 2 kenan, ban taɓa gani ko kifi ko nama a cikin miya ba. Kaga wannan ba daidai bane. Na biyu, tunda na zo nan ban taɓa gani bari IDP a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum.
Bace rai kaman
bace ran da nake ga muka nan mutun ya ce maka common IDP in banza. Kaga wannan macin zarafi ne. Da lokacin da ban fito ba, ai ko yana gidan shi ko wani ya ce maka ai kun koshi wannan dama gwamnati nake ce da mutun da ne. Ba gwamnati bane. Kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahalan.
Ku dai kungiyoyi guda uku ne suke kwarma da sana'a nan. Za su koyar maka an ka iya kana zaune. Jari kan ba wanda aka bawa jari. Duk matan da suka koyi wajen mata kusan 1,000 da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari, ba wanda aka bata kayan sana'a, suna zube dai kawai. Ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery. Amma a cikin yaran mu anan akwai wayanda sun kai secondary school din. Don ba yanda muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp. Malamai kan masu kyau ne tunda military preparatory sun suke koyar. Amma yaran da suka wuce inda suke kuma suna zaune a baya har yanzu. Ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan. A taimaka musu kaman da aka ba kama wayin su can shekarun baya aka diba aka sa su a makaranta suka tafi waje.
To wakilin namu ya tuntubi jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa Sa'ad Bello, inda ya fara gabatar masa da batun ilimi da ya tsone waɗansu 'yan gudun hijiran ido, sai ya bayyana cewa
Duk wanda ya gama makarantar primary ana iya kokari a samu masa gurbi a junior secondary school. Shi mai girma gwamnatin jihar Adamawa Senator Jibril Bindo ya ba da umurni cewa duk wanda ya rubuta jarabawa na gamawa a samu mashi gurbi a makaranta mafi kusa da shi, kuma tuition fee da books free ne. Sannan federal government ta yi initiative na Safe School initiative wadda tana ba da school, tana ba da gurabe ma dalibai wato IDPs wadda akan kai su federal government colleges wato kamar exchange program kenan, akan kai su federal government colleges wurare daban-daban. Jihar Adamawa ta benefiting da wayannan, wannan shine shekara na uku da ake cikin wannan tsari na Safe School initiative. Sannan mun kira ga wayanda suke da hannu da shuni da kuma masu hukumomi masu kazaman kansu, wadda anan muka sami karbuwar LNG liquefied natural gas wadda tazo ta bada scholarship ma wayanda suka rubuta national common entrance, ba ma state common entrance ba, national common entrance suka rubuta, suka ci ta ba su gurabe a makarantu su takwas daga cikin sansanoni mu guda biyu. Su suka rubuta, su sun rubuta, su suka bada jarabawa, su suka yi interview, kuma wadda suka yi sun ba su scholarship din suna nan a federal government colleges. An ba su scholarship wadda tana biyan su 360,000 kowane shekara a makarantun. Tana biya wa makarantun ne mutum maganan tuition fee, mutum maganan uniform da sauransu, duka abinda wannan scholarship ya kunsa kenan. Saboda haka muna iyakacin kokari mu ga cewa duk wanda ya gama primary ya samu wuri a secondary, koda na jiha ne ko kuma na gwamnatin tarayya.
Baya ga ilimin yara kanana, akwai wani tanadi ne da hukumar kula da yan gudun hijirar ta yi wa iyaye domin su samu ilimin boko. Tambayar kenan da na yi wa Malam Sa'adu Bello.
Mu tanadi da muka yi mutum makarantar yara kanana, kuma kamar yadda kace ka je makarantun nan na sansanonin mu, ka gansu yadda suke aiki, ka ga malamai da muke da su haɗe da malaman da hukumar sojoji suka bamu, da kuma kayayyakin aiki da muke samu na gudumawa daga hukumomi daban-daban. Ba mu sa mun bude wani aji na yan yaki da jahilci a cikin sansanoni ba, amma akwai hukumomi masu zaman kansu wato NGO wadda suke zagawa a unguwanni, wadda kuma muna sane da ayyukan da suke yi, kamar su ADRA, kamar su Plan International da sauransu, wadda suke kokari su bada ilimi wa waɗanda ba su samu dama su yi ilimi ba, kuma shekarun su yawo zarta wadda za su zauna a primary, wato non formal education kenan. Ana yin shi a unguwanni, amma har yanzu services din su bai shigo ba zuwa cikin sansanonin mu, amma inda akwai yan gudun hijira a unguwanni suna samun wannan azuzuwa na yaki da jahilci. Tsammanin mu bisa tattaunawa da muke da su shine inda waɗannan sansanoni za su ci gaba da zama, da za su extending aikin su zuwa ga sansanoni. Amma yanzu a halin da muke ciki tunani ake san ko ina inda sansanoni suke ai kokari su koma gidajen su. Waɗannan hukumomi masu zaman kansu za su koma return areas maimakon su dawo sansanoni, bayan sun yi a host community wanda yanzu suke kai, za su koma return areas wato ƙauyuka da mutane ke komawa, su ba su na irin gudumawa na ilimin bayan lokaci.
Kan batun nan na samarwa yan gudun hijira da suka koyi sana'o'i yayin da suke zama a sansanonin jari, hukumar kula da yan gudun hijira ta nema ta ce illa iyaka ta horas da su sana'o'in dogaro da kai a lokaci da suke zaman hijirar.
Hukumomi masu kaf zaman kansu wanda suke taimakawa livelihood support kenan wato sana'o'i, suna ayyukan su, kuma sun fi maida hankali ga waɗanda suka koma ne wuraren da suka koma, don tunanin shine a baka sana'a lokacin da ka koma zama, ba lokacin da kake zama dan gudun hijira ba. Wanda suka koma muna iyakacin kokari mu sada waɗannan hukumomi da su a ƙauyukan su don su taimake su. Waɗanda suka koyi sana'a nan kuma muna kira ga hukumomi da masu hannu da shine su zo su taimaka wurin mika musu abinda za su sai kayan sana'a da shi, ba wanda in suka koma za su koma da ƙauyukan su ne su je su ci gaba da sana'an su, musamman mata wadda aka koya musu sana'o'i wadda za su rike kansu. To amma yawancin hukumomi support na livelihood sun fi bada ƙarfi ne ga waɗanda suka koma wuraren su, saboda shine zai taimaka musu su zama dindindin, ba su cika zuwa su bada taimako na kayan aiki ba, yawanci taimako na koya ake bayarwa a sansanoni.
Game da batun nan na tsugunar da yan gudun hijira a muhallan su da aka kwato daga mamayar yan kungiyar Boko Haram, gina musu muhimman abubuwan more rayuwa da samarwa yan gudun hijira masu komawa muhallan su madafa kuwa, na tambaye shugaban karamin kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a majalisar wakilai ta tarayya, Honorable Yusuf Captain Buba, inda aka kwana bayan kwamitin ya kammala nazarin bukatun su.
Gazan kwamitin din yana kashi biyar, akwai kwamitin na humanitarian da settlement, akwai kuma education, akwai kuma committee na economic development, akwai security da kuma finance. Committee na banda security ana kan aikin security da kuma gani kowa yana gani yanda sai ana samun ci gaba a fannin. Sannan kuma committee na economic development wanda za a kamata za a tallafa mutane fannin noma, fannin boya musu sana'o'i da sauransu. Wannan in lokacin
Binciken da wakilin namu ya gudanar na nuni da cewa an samu raguwar ƴan gudun hijira a dukkan sansanonin ƴan gudun hijira da ke jihar Adamawa sakamakon komawa mahallansu da aka kwato domin zaɓin kansu, yayin da kashi 70 cikin 100 na ƴan gudun hijira da ke cikin sansanoni biyu daga cikin shida da suka rage a jihar Adamawa ƴan asalin jihar Borno da Yobe ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin mu Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya.
Tawa gaida malama alheri, kamin shirin mu na ƙarshe ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Habibu Usman, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladhina amanu la ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم.
To Allah sa mu dace, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
A jiya Laraba ne ƙungiyar IS ta tarwatsa babban masallacin nan na Al-Nuri, ɗaya daga cikin masallatun da ke ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar Iraki. Jiya Laraba da dare Prime Minister Iraq Haidar Al-Abadi ya bada sanarwa a hukumance a dandalinsa na Twitter cewa ƴan ƙungiyar IS ne suka lalata wannan masallacin. Yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntan ƙasar ta Iraki da kwamandan Amurka ke cewa. An gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yariyar nan matashiya Nebra Hasnamin da aka yi wa kisan gilla a jihar Virginia da ke nan Amurka. An yi wannan bikin ne a jiya Laraba da safe a wata unguwa na Adonport Circle na nan Washington DC. Tun daga ranar Talata ne dai mutane suka fara tururuwa a wannan wurin suna ajiye furanni kallo tare da kunna kendir domin karamin marigayen. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun shaidawa majalisar dokokin kasar cewa ko tantama babu kasar Rasha ta shige a zaben shugaban kasa Amurka wanda a gudana a shekarar ta gabata. ta niyyar taimakawa hamshakin mai kudin nan wato Donald Trump domin ya samu nasarar zaben shugaban kasa.
To a gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin safe sai can da hantsi da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasa ba da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin ladan Ibrahim Ayawa da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da hakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Jimmy Cook da ya rika masa annan ni sahabo Imam Ali Zanda aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.